This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dare. Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 18 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kan haska akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe Falastina 28 a wani sabon fada a Gaza, da suka da wata mata da ƴaƴanta shida, kamar yadda jami'an kiwon lafiya na Falastina suka bayyana. Gabannin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da zai kai yankin a wani sabon yunkuri na cimma matsaya kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas na tsawon watanni 10. An kwashe tsawon watanni ana tattaunawa tsagaita wuta. Jami'ai a lokuta da dama sun ce tattaunawar ta kusa cimma matsaya, amma ba a gama ba. Amurka da takwarorinsu masu shiga tsakanin Masar da Qatar sun ce suna shirin kulle yarjejeniya bayan tattaunawar kwanaki 2 da suka yi a Doha a makon da ya gabata. Amma Hamas ta nuna rashin amincewa da wasu sabbin bukatun Isra'ila ta gabatar. Za a ci gaba da tattauna a birnin Al-Kahira nan da kwanaki masu zuwa. Da yake magana da majalisar ministocinsa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da taurin kai a tattaunawar tsagaita wuta, ya kuma yi kira da a ƙara kai har-har akan kungiyar Falastina. Gwamnatin Sudan ta ce za ta aike da tawaga zuwa birnin Al-Kahira domin tattaunawa da jami'an Amurka da na Masar a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, inda za a bude batun shiga tattaunawar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 16 ana gwabzawa. Gwamnatin ƙasar da ke ƙarƙashin da na sojojin da ke yaƙi da 'yan tawayen RSF domin mamaye ƙasar ta ce ba za ta halarci taron sulhun da za a yi a ƙasar Switzerland ba. Matukar ba a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a baya a Jidda ba. Tattaunawar da Amurka ke jagoranta wacce kungiyar RSF ke halarta na da nufin kawo ƙarshen yakin da ya barke a watan Afrilun shekarar 2023 da kuma magance matsalar jin kai da ta yi sanadiyar mutuwar rabin al'ummar Sudan, wasu miliyan 50 na fuskantar ƙarancin abinci. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar El Nino ta haddasa wanda ya lalata amfanin gona a faɗin yankin, in ji ƙungiyar SADC a jiya Asabar. Farin da ya faro tun farkon shekarar 2024 ya afkawa amfanin gona da kiwo, lamarin da ya janyo ƙarancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Shugabannin ƙasashe 16 na ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka SADC na gudanar taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka haɗa da samar da abinci. Kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin ɗari na al'ummar yankin, na buƙatar agaji, in ji Iles Magosi, babban sakataren ƙungiyar SADC. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan kashe gobara a ƙasar Turkiyya sun shawo kan gobarar daji guda 2 da ta shafa kwanaki 3 tana ci, inda ake saran kashe wasu gobarar dajin da dama a faɗin ƙasar nan ba da daɗewa ba, in ji ministan kula da dazukan ƙasar a yau Lahadi. Gobarar tashi a lardin Izmir da ke yammacin ƙasar Turkiyya da kuma lardin Bolu da ke arewacin ƙasar ta fara tashi ne da yammacin ranar Alhamis, kuma jami'an kwana-kwana ƙoƙarin shawo kanta. Da yake jawabi a gundumar Karsiyaka ta Izmir, ministan kula da gandun daji Ibrahim Yumakli ya ce ana ci gaba da aikin sanyayawa domin ganin an kashe gobarar gaba ɗaya. Ya ce an shawo kan wata ƙaramar gobara ta tashi a gundumar Urla ta Izmir a ranar Asabar. Daga ƙarshe, shugabannin sabuwar jam'iyyar masu rajin tabbatar da demokaradiyya a Thailand na ƙarƙashin wani binciken ɗa'a wanda zai iya sa su fice daga jam'iyyar Majalisar Dokokin Ƙasar saboda zargin su da kuma rusu jam'iyyar da kotu ta yi a farkon wannan watan. hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Thailand ta ce a ranar 8 ga watan Agusta ta bayar da umarnin gudanar da bincike kan ƴan majalisar dokokin kasar 44 ƴan adawa da ake zargi da kare ka'idojin da'a na ƴan majalisar saboda daukar nauyin kudirin 2021 wanda ya gaza dan yin kuskure ma magacin mutuncin masarautar kasar da ake cece kuce a kasar Sanarwa ta zo ne kwana guda bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta rusu jam'iyyar Move Forward Party wacce ta yi nasara a zaben kasar na bara saboda yakin neman tausasa dokar wadda ta tana da daurin shekaru 15 akan kowane laifi kan masarauta
Tarfi da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Madalla masaro yanzu kuma lokaci yayi da zan jajefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kalladi Ya salamu
Office ina shine yake takinkiya dukkan na mata pensioners a Kano sir ga baki da so dan haka ne mu'amala da mata kala kala da yake gaskiya ina da sakin fuska idan na ga mace sai ka ji korafe korafe ko kuma ki ji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya min wasu na ba su shawara wasu kuma na ga ta ita ina zamu bin mu dan taimaka musu
kallabe shirin ta wannan makon ƴan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su sani su ba kuna na Alheri Sabu idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta a waɗansu kasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar Da masana ke bayyana cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'aurata a lokacin da aka daura musu aure, karfin aljihun ma'aurace, rashin haihuwa, sabani da abokan zama ko firkai da dai sauransu. A yau, za mu nemi matakan shawo kan wannan matsala. A bangaren damammaki kuma za mu ji wata damar karo ilimi a kasar Turai da ta samu. Yau Kallabi mu ta mako wata mace ce da ta kafa kungiyar mata zalla da ta fara tashe a jihar Kano da waje. Za ku ji ko wace ce da kuma abin da kungiyar ta yi. Ku biyo mu, domin ji ya fi sako. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau za mu dora akan nazarin da muka fara kan yawan mace-macen aure a kasashen nahiyar Afirka. Bakin namu iyaye kuma ƴan fafutuka. Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana mafita da kuma yadda waɗanda za su shiga aure nan gaba za su iya kaucewa mutuwa aure ga bayanin Hajiya Salma
Gaskiya na farko dai shine mu tsaurara bincike aure na biyu maganan auren dole ko auren haɗi idan dai mace da mijin ba su sasanta juna su ko ba sa san juna iyaye ka a dage a dage akan sai an hada ko a ce zumunci ne ai sai an hada in dai ƴaƴan nan ba sa so amma in zumunci ƴaƴa suna so fa lillahi alhamdu amma in ba sa so a daina jajircewa waɗanda suke cikin gidan aure kuma zargi tsakanin mata da miji shi ma yana kawo mutuwan aure sai a rage zargin nan ko in ce ma a cire zargin nan zaki ga wata mace mijinta da ya dau waya ko dan gannan wata na ko me yake yi da idanki na leke yana kan abin da yake yi ko kuma shi kanshi yana zargin fito shi ma wannan in muka cire wannan lamarin daga cikin rayuwar auren mu shi ma zai kawo sauki akan mutuwan aure
to bari mu je ga Hajiya Maimuna mun ji uku a wurin ki Hajiya Maimuna kin ji abin da Salma ta faɗa daga cikin abubuwan da take cewa idan aka kiyaye to ya Allah a samu saukin raguwar mutuwar aure a kin dai inda ta tsaya sai ki dora mana daga nan
to Hajiya akwai babban abu guda ɗaya wanda ni ina ganin da zamu maida hankali a kan shi
na'am
zai wadatar mu yadda zamu iya rike mazajen mu kuma mazajen mu su iya rike mu
a samu dai saukin mutuwa a wuri ko yawan saki-saki da ake samu.
Yawa, samu saukin cewa kawai jikina take ki.
Na'am.
Kin gane idan yanda yanzu mata, mu mata muna kokari sosai wajen zuwa makarantun addini. Muna jin wa'azi. To su ma mazan ina so daure kafin namiji ya aure ya daure ya koda limamin masallacin unguwansu ne in ba za shi aji ba to ya zauna ya samu lokaci ya malamin nan limamin nan ya mishi bayanin haƙoƙin da Allah ya dora mishi akan shi
kada wani ya ce Allah ya sa shi kanshi malamin ya rike nashi haƙin auren a gidan shi
ai ba ki ga abinda Bahaushe ya ce ba aka ce ki ji ki aiki da wa'azin malam kada ki koyi da halin malam
na'am
dani malam ya jawo miki aya da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana ga haƙoƙin da Allah ya dora maka akan matarka ita ma matan tana zuwa islamiya to da zaran ta kai munzulin aure to ta bibi malamai mata ko maza wanda ta san za su iya gaya mata gaskiya za su yi mata nasihan da za ta gamsu da haƙoƙin da Allah ya dora mata na biyayya akan mijinta.
Mai ajiya mai muna ban da tsanin fashinki a nan ba. Ai misali wajen kaman waɗannan dokoki na haƙoƙin miji akan mata haƙoƙin mace akan miji ina ce su ne ake jaddadawa tun wurin ɗaurin aure zaki ji ana cewa da ci da sha da wurin zama da tufafi a can nake su ake jaddadawa wurin ɗaurin aure bari in dan gama kafin ma a ce namiji masu ansa a ce an amsa wanda kuma ana amsa din ga su an zayyana amma kuma idan aka shiga gidan auren ba lalle bane ki samu kuma an kiyaye su din
yasa ni ce miki da za mu surutu
kin ga kenan ba rashin sani bane kenan sun sani tunda da ma sai an karanto maka a'a mai ajami muna akwai auren da za a daura ajami muna akwai auren da za a daura a duniya ba a karanto ba an ce da ci da sha da tufatarwa da wurin zama da kaza har sai ka ce ka karba
ai ki fahimce ni wannan an ce da ci da sha da wurin zama
da tufatarwa
ai to ai da a gurin daura aure ne to wani namijin a nan gurin kawai ya san wannan magana amma a karance inda Allah ya tsara abun bai san shi ba shi yasa idan ya zo ya fara ganin mace nan ta ya fara gundura da ita to duk waɗannan abubuwan da aka lissafa a wajen daura aure ya riga ya taka su ya mamanta da su ya zubar da su amma ki fahimce abinda nake nufi idan har kafin kai auren ka kusanci malamin da zai tabbatar maka da sanarwar yanda abin yake a tsarin addinin ka to ajiya zaka rike shi saboda wani lokaci ko zaka aikata wani abin zaka tuna da wata aya ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai kai tauri ka gyara
to ya batun shiga da tarbiyya a cikin gidajen wanda suna ganin kamar sakin hanya matan wajen tarbiyyar a cikin gida kila shi ma zai taimaka ga wajen ko mazan musamman su kasa sanin rashin darajar riƙe auren saboda kila a gidansu an tashi nashi mahaifin bai riƙe tashi mahaifi da daraja ba
duk ya mace da su taso da cikakken tarbiyya a gidansu musamman ta ga uwarta da ubanta ta taso a cikinsu ko da wata kishiyan uwa misali amma bata taba ganin lokacin da suke samun sabani ba to tsakani da Allah duk mijin da ta aura ba za ta taba bari wani harshe ya fita a tsakanin su da zai kawo sabarin da wani zai ji ba anan ubana da nashi kaso har yanzu akwai iyaye mazan da suke da fushin ko a gaba ko ƴaƴa goma kike da su a gaban su idan kika bata miki rai zai ci mutuncin ki to kin ga wannan abun yana ruguza tarbiyya kwarai da gaske saboda ya mace za ta ga cewa to au haka ma auren yake to ni ko wallahi ba zan tsaya kai mun wannan abun ba sai na rama amma idan uba zai iya haɗe laifin matar shi ya kira ta shi da ita ya mata magana akan kuskuren da ta aikata ba tare da sanin ƴaƴansu ba to in Allah ya yarda wannan yarinya za ta taso a gidansu cikin kyakkyawan tsarin irin biyayyar da za ta yi wa mijinta.
To madalla bariki dan numfasa an koma ga Salma a ƙarshe. Salma, a me za ki ƙara kan hanyoyin da kike ganin idan aka bi su za su bulle a samu saukin yawan mace-macen aure a tsakanin al'umma?
To gaskiya hanyoyin da ya kamata mu mata da mu da su mazan gaba daya a haɗu a bi domin a samu daurewar aure da kuma rage mace-macen aure a al'ummar mu shine haƙuri da juna. Haƙuri da juna ta gefen namijin da gefen macen duka. Idan shi yana da zafi sai ke kuma ki zama mai sanyi. Idan kika lura shi yana da sanyi sai ku tsaki mata mu kenan, saboda duk da wannan dai duk daga bangaren mazajen ne da saki a hannun su. To in kika lura shi yana da zafi sai ki sa ma zuciyarki ke kuma ruwan sanyi.
Hajiya Maimuna, a ƙarshe me za ki ƙara akan samun mafita na ganin an samu sauki a yawar mace-macen aure a tsakanin al'umma a takaice?
Shine dai kaman yadda Salma ta faɗi, mu yi haƙuri da juna kuma mu kasance mu fahimci juna. In san halinka da abinda baka so, kai ma ka san abinda bana so, mu kiyaye. To in Allah ya yarda za ki ga aure, dan za mu yi soyayya, mu yi soyayya na tsakanin da Allah ne. Duk matar da za ka aura kana son ta kana ƙaunanta, to zai yi wuya wani abu ya haɗa ku kai saurin sakin.
To Allah shi kyauta. To idan haka ma ta faru an samu sakin a ƙarshe, kuma wannan fuska da al'umma ke kallon matan da su a matsayinsu na kullun dai su ne masu laifi, a gurguje me za ki rufe mana da shi a kai?
Ya kamata al'umma mu yi tunani mai zurfi, mu daina ɗora laifin abin da ba mu san kanshi ba ga mutum ɗaya. Duk lokacin da wani kuskure ya samu, mu taru mu taya wanda abin nan ya samu addu'a mai kyau. In ba za mu faɗa alheri ba, to mu yi shiru.
Fata ƴan uwana mata, an amfana da waɗannan bayanai na bakin namu. Uwar gida, kin taɓa tunanin ƴaƴanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a ƙasar waje ba tare da kin biya ko fifin kwabo ba? A zahiri akwai irin waɗannan damammaki. Ai rashin sani aka ce ya sa kaza ta kwana kan dami. Ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon.
To damar da muka samu wannan makon ita ce Chevening Scholarship to Study in the UK for 2025 to 2026. Wato damar samun gurbin zuwa ƙaro karatu a matakin masters, wato degree na biyu a ƙasar Burtaniya tsawon shekara guda daga 2025 zuwa 2026. Ita wannan damar gurbin ƙaro karatu na Chevening tana da faɗi kasancewar buɗaɗɗiyar dama ce da ake buƙatar mutum ya zaɓi jami'ar da yake so ya yi karatu, amma ta kasance tana cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbi ga ɗaliban da suka yi nasarar cin gajiyar shirin na Chevening. To duk wanda ya samu damar cin gajiyar wannan shiri na Chevening yana amfana da abubuwa kamar haka. Na farko, samun horo da gogewa a fannin kwarewa da kuma karatun da yayi. Sannan wanda ya samu cin gajiyar wannan shirin zai faɗaɗa yawan abokan hulɗarsa, musamman ma a fannin kwarewar shi ko kuma karatu, fannin karatun da yayi. Zai kuma samu damar fahimtar al'adun Burtaniya, ya kuma kulla dangantaka mai ma'ana da mutane a Burtaniya da kuma ita kuma ƙasar kanta. Sannan Roman da wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin yake morewa suna da dama. Na farko kuma muhimmin shi ne ga baki ɗaya, ana ɗaukewa wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin nauyin biyan kuɗin karatu tsawon shekarar nan guda ɗaya ga baki ɗaya. Sannan ana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin jirgi na tafiya Burtaniya da kuma dawowa ƙasarsa ta asali. Sannan kuma ana ɗauke mishi nauyin kuɗin neman biza. Ana kuma baiwa wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin kyautar kudin kashewa a duk wata, wato monthly stipends. Wannan ne nasarar cin gajiyar wannan shirin a Burtaniya. Za a bashi wasu ɗan kudade, wato on arrival allowance. Sannan mutumin da ya ci gajiyar wannan shirin yana samun tallafin kudaden da zai bukata don halartar tarukan chevening a yayin da yake karatun a Burtaniya, wato travel grant to attend chevening events in the UK. Sharuɗan da ake bukatar mai neman cin gajiyar shirin chevening ya cika suna da dama su ma, amma zan ambato kaɗan daga cikin su. Sharadi na farko shine mutum ya kasance shi dan asalin daya daga cikin rukunin kasashen da ke da hurumin cin gajiyar shirin chevening ne, wato abin nufi ba kowace kasa ce take cikin rukunin kasashen da suke da damar cin gajiyar shirin ba, saboda haka mutum zai duba ya gani kasarsa tana ciki. Abu na biyu da ake bukata shine mai neman cin gajiyar shirin ya kasance yana da niyyar komawa kasarsa ta asali akalla yayi shekaru biyu a can bayan kammala karatun nashi. Sannan kuma ya kasance mai neman wannan damar ya samu sa'o'i 2800 yana aiki kafin neman gurbin wannan damar, wato kwatankwacin shekaru biyu kenan. To kazalika ya kasance mai neman wancin gajiyar shirin ya nemi gurbin karatu a jami'o'in Burtaniya akalla guda uku, waɗanda suke cikin rukunin jami'o'in da ke bada gurbin karatu ga waɗanda suka ci gajiyar shirin chevening a fannonin karatun da ya bayyana cikin takardun shaidar karatun nashi. Akwai kuma abubuwan da ake so mutumin da ke neman cin gajiyar wannan damar ya kiyaye, wanda domin karancin lokaci ba za mu iya bayyana su ba, saboda haka idan mutum ya je sai ya duba ya karanta da kyau kafin ya cike. Za a rufe karɓar takardun neman damar cin gajiyar wannan shirin ne a ranar 5 ga watan Nuwamban bana. To Allah ya ba mai rabo sa'a.
Sabe da Aisha, za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan dama a shafinmu na internet ƙarƙashin shirin Kallabi. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau, kallabin mu ta mako wata mace ce da ta yi aure har sau biyu mazanta suna mutuwa, aka bar ta da ƴaƴa 8. Ganin haka ya sa ta yi ɗamara ta nemi aiki, ta naɗa gammon biyan buƙatun gidanta, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga kallabin mu ta mako.
Ni sunana Hajiya Hauwa Ahmad Tarauni. Ni dai an haife ni a jihar Kano, a nan cikin gari unguwar Dan Abundi ko in ce Indabawa. A nan aka haife ni, kuma a nan na je makaranta ta primary school na Dan Abundi primary school. Sannan daga nan na tafi makarantar horon malamai ta jihar Kano, wato WTC Kano. Kuma da na gama shi ne na aure na farko, kuma na fara aiki a wata makaranta na Aliyu Ibn Abi Talib Islamic Foundation da na shekara 7 ina wurin. Sannan na koma makaranta kuma na tafi School of Aminu Kano School of Legal Studies, inda na yi diploma in law. So daga nan ne kuma Allah mai gida na rasuwa na farko, sai na sake yin aure ba dadewa. To sai ne kuma mai gida na makarfi tafi da shi Abuja, sai ne fadarin karatu na anan kuma na sami HND a Business Administration na Abuja.
Bayan kammala Business Administration, an yi aiki ne?
Eh, na yi aiki, amma sai da mai gida na ya rasu, sannan ne na koma koyarwa kamar inda ita ce dama.
Na biyun kenan?
Eh, na biyun. So da nake tare da shi a can ban yi aiki ba, so bayan ya rasu to shine naga zama ba zai yi haka ba, ga marayu kashi guda biyu da wancan mai gida na farko ya bar min yara uku, shi kuma mai gida na biyu yara biyar, na samu har da yan biyu a cikin su. So sai naga zama ba zai yi ba dole, so sai na fita na kebo takarduna na neman teaching a nan garamar hukumar Tarauni, na fara yin teaching. So ina cikin teaching din ne ma, kuma daga baya na kuma samu na sake applying a FCET Bichi. To nan kuma as an administrative staff shine aka dauke ni a can aiki, a can sai na koma can nake yin aiki. So ina tare da su ba dadewa ganin hidimar da ake wa unguwa, ko kuma in ce local government gabaki daya, da bangaren mai gida shi mijina na biyu, da kuma irin yanda yake hidima da mutane, sai suka ga suna so su gayyace ni na rike musu wani office na anan local government Tarauni, inda na taho a secondment aka yi min secretariat ta karamar hukuma ta mulki, inda ne shekara kusan uku ina tare da su daga baya kuma aka sake dauke ni daga nan aka maida ni hukumar yan fansho ta jihar Kano to shi kansa a hukumar yan fansho din bangaren da na rike kudin san bangare ne da ya danganci mata office ina shine yake takinkiya dukkan na mata pensioners a Kano sirga baki da so dan haka ne mu'amala da mata kala kala da yake gaskiyan na dan sakin fuska idan na ga mace ina ga ina sakar mata fuska dan mun tafahince nan fahince ta so sai ka ji korafa korafe ko kuma ki ji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya mun wasu na ba su shawara wasu kuma na gata ita ina zamu bi mu dan taimaka musu so wannan shine rayuwar aiki
kin ce a mu'amala da mai gida ne biyu ne kike kika dan koyi mu'amala da mata shi wani irin aiki yake kafin ya rusun da har kika koyi mu'amala da mata
eh shi a lokacin nan yazo yayi takara ne ya a siyasa ya takarar dan majalisar tarayya na Bunkura na Kibi a lokacin nan so mafi yawanci abin da ya danganci mata sai ce min ni ne jina kula da su na saurare su na ji korafe-korafen su kuma na ba shi shawara me ya kamata yayi to alhamdulillah hakan shi ya karfafa mini karfin gwiwa nake ganin ya kamata in shiga ni kaina in taimaka masa domin samun nasara kamar wurin campaign idan lokaci yayi ko kuma bayan an ci zabe irin taimako da yake suke so ta wuri na gaskiya yake bi to shi ya buda mini to bayan resources kuma da aka sake kaini pension nan ma kin ga na sake haduwa da wasu rukunin matan pensioners wanda sun gama aiki suna da matsaloli na yayaye nasu na kansu na mazaje na waye sai ki gama ci ta zo ta kaggiya min to gaskiya wannan shi ya ba ni karfin gwiwa na ce kai ya kamata mu kirkiro wani abu da zai taimaki matan nan ko yaya yake dan a samu dan saukin rayuwa tunda Allah ya sa gashi ni na fuskanci abin sanar zuciyata tana son ta yi wani abu wanda zai zamana mun an saukakawa mata wahalar rayuwa da kunci da ake ciki ko mun kankantar sa to shi janyo na kafa kungiyar mata zalla
a wace shekara aka kafa ita wannan kungiya
kusan yanzu shekara 7 kenan kungiyar mata zalla
me take yi wa mata
to mun muna ta kokarin mu ga mun taimakawa mata wurin sana'o'in su inda zamu nema musu dan tallafi na dan jari inda zasu kara akan jarakan su mu yawanci matan da suke da sana'a a hannu so su muke bi muke tambaye su me ya damuwa ki a sana'an nan da kike yi kina da wata matsala ne ko wani kalubale me yake daminki so su faɗa mana mukan samu wanda suke da ilimin abin sai su yi musu kamar yar horarwa inda zasu inganta kasuwar tasu a dan zamanance da kuma sauki wurin tara kuɗi wurin kula da yanda za ta yi abubuwanta wurin yanda za ta ƙara jari so idan mun gane matsalolinta to sai mu bata shawara to tana son ta ƙara jari ne dan abin ta ya ƙara ƙarfi in ta yadda tana so sai mu haɗa ta da bankin Jais muka kai members mu sai a basu kuɗi 20,000 haka zuwa 100,000 a kan bashi za su iya suna biya a wata tara kadan haka za su ke yi suna sati suna maidawa hasi kuma gaskiya abin ya taimaka sosai nan da daman su masu kosai haka masu waina masu abinci dan lokali a gida haka to duk sun ka karbo wannan kudade da masu yan sai da yan robobi kananan robobi na cikin gida haka to duk suna karba wata ma 50,000 za ta karba wata ma akwai sai mana ita a bata 10,000 ma ya ishe ta kuma ta juya kudin ta ya karu tana nan ta ce ta ji dadi tana tafiya haka
to lalle kuwa Hajiya an fuskanci darabobin rayuwa da dama an kuma yi ta maza sai dai kin kwaso bayani lokaci ya kwace mana sabili da haka za a bi mu bashin ci gaban wannan bayani na kungiyar mata zalla uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita kada ki bari a barki baya muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da cibiya a jihar Kano da bakin namu na yau yan gwaggwarmaya Hajiya Maimuna Tayatuddin da kuma Hajiya Salma Umar da suka bakunci shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da Baraka Bashir a birnin Kano da abokan aiki Hauwa Sharif da Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
to ma da lafiya a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi amma kafin nan yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washin kin fatan alheri daga nan Washington DC kwana lafiya sai da safon ku